نعم حدثنا احمد بن منيع حدثنا عباد بن الاوابي اخبرنا ميمون ابو حمزه عن ابي صالح مولى الهتا عن ام سلمه قالت
يا كرم شيخ مصالح
رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له ابلغ إذا سجد نفخ فقال يا أبلغ ترب وجهك
نعم
نعم قال احمد بن
مني
وقال
اما
ان فقع لم يقع صلاته قال احمد بن
مني
وبه ناخذ
لما كان لم تعفاد الثاني
قال ابو عيسى وروى بعضهم عن ابي حمزه هذا
الحديث
وقال مولانا يقال له رباهم حدثنا احمد بن عبد الضفي حدثنا عماد بن زيد عن ميمون ابي حمزه بهذا الاسناد وقال غلام لنا يقال له رباهم قال ابو عيسى وحديث ام سلمة اسناده ليس بذاك
اسناد سبيكين فين لاكي بكاتا
نعم وميمون ابو حمزه قد اقوى بار اهل العلم وختلف اهل العلم في النفي في الصلاه فقال بعضهم ان فقه في الصلاه استقبل الصلاه وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم يقرأ النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحاق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babun abin da yazo gaba da hani daga mutun ya rike kwibin sa a cikin sallah mutun yana sallah yace zai rike kwibin sa kar an yi hani daga haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga a ce mutum ya salla alhali yana mai rike kwibin sa Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Abdullah ibn Umar Abu Isa yace hadisin nan na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce duk masu littattafan nan sun fidda shi in ban da Ibn Majah wasu a cikin malamai sun ce ba daidai bane mutum yana sallah ya ringa rike kwibin sa yana sallah ya rike kwibi haka ihtisari shine mutum ya dora hannunsa akan kwibinsa a cikin sallah, ko ya dora hannunsa gaba daya bisa kwibobinsa guda biyu, wannan ake kira ihtisari. Wasu ma malamai sun ce ba daidai bane mutum ya rinka tafiya alhali ya rike kwibinsa, kamar irin tafiyar turawa kenan ko ko sojan aiki. To wasu malamai suka ce haka ma ko da ba a sallah ba karahiya ne. Har ruwaito cewa Iblis idan yana tafiya, yana tafiya ne ya rike kwibinsa, yasa ko ba komai yin haka kamar koyi ne da Iblis. Babin abin da ya zo a cikin cewa ba a son mutum zai sallah ya ce zai naɗe gashinsa, kamar da suke masu gashi da yawa wanda gashi yake zubowa, a ce mutum nan zai sallah ya ce sai ya naɗe ko ya ɗaure gashin nasa. Ya cewa shi Abu Rafi ya wuce da Sayyidina Hassan ɗan Sayyidina Ali yika Annabi sallallahu alaihi wa sallama, alhali yana sallah fi kafa, hakika ya ɗaure gashinsa a wajen keya sai wato ya kwance ta, sai Hassan wato shi Abu Rafi sai ya kwance. Faltafata ilai Hassan, shi Hassan da yake ya ɗaure gashin nasa sai wayoyi wajen Abu Rafi yana fusace. Shi Abu Rafi asali bawa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya yanta shi. Sai Abu Rafi ya ce da Hassan, ci gaba da sallaka wala ta garab, kakka ce za ka yi fushi don abin da nema. Hakika ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan mazaunin shaidan ne, wato idan mutum ya daure gashin nasa sai ya zama wannan inda ya daure gashin nan ne mazaunin shaidan. Akwai hadisin da ya zuwa wannan babin daga Abi Salama da Abdullahi ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Abu Rafi'in hadisi ne kyakkyawa. Tirmidhi, Abu Dawud da Ibn Majah duk sun ruwaito shi. Abu Dawud da bai faɗi wani laifi ba ko wani aibi ga wannan hadisin. Ana aiki da abinda wannan hadisin ya kunsa a wajen malamai. Sun ki cewa mutum ya sallah alhali ya ɗaure gashinsa, ya kyale shi yadda yake. Abu Isa Tirmidhi ya ce Ibrahim ibn Musa da aka faɗa a hadisin nan, wanda ya ruwaito hadisin daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi, shi ne Bakuraishi mutumin Makka, ɗan uwan Ayyub ibn Musa ne. Shi Imran din nan a littattafan nan guda shida, Buhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, ba inda aka ambace shi sai a wannan hadisin. Shi yasa Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito hadisin ta kan hanyarsa, Ibn Majah ya ruwaito hadisin amma shi ba ta kan kansa ba, ba bai bi ta kan Imran ibn Musa din nan ba. Babin abin da ya zo a cikin bayyana tsoron Allah a cikin sallah. Ya Farru ibn Abbas, wato wan Sayyidina Abbas dan ammin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallah yanda ake yin ta ayi raka'a biyu ayi tahiya, ayi raka'a biyu ayi tahiya, ana yin tahiya a duk raka'a biyu da nuna tsoron Allah, da nuna kaskan da kai, da kuma nuna ba a isa kome ba, mutum ya nuna cewa shi ba kome ba ne, mai biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato haka ya zo a wata ruwa kuma ta shahadu, ta ashau, ta rarra'u, ta maskanu. Kai ta hiya da raka a biyu, ka nuna tsoron Allah, ka nuna kaskan da kai, ka nuna cewa kai ba ka isa kome ba. Wata zarra'u hakanan kuma wato ka nuna wato daga hannunka in za ka yi sallah wajen kabbara ka daga hannunka hakanan wata kunu ya daika ka daga hannunka wato wannan wata kunu ya daika din wasu da yawa sun ce shi mai ruwa ne Abdullahi ibn Sa'id ya kawo a ciki wato ka daga ya kulu yana fada ka daga hannayen naka zuwa ga ubangijinka kana mai fuskantar alƙibla a cikin sallar waje haka kana mai fuskantar fuskarka da cikin su kace ya ubangiji wanda bai aikata wannan ba ya zamo kaza da kaza wato bai yanda ake so ba wasu malaman da yawa sun tafi zuwa cewa yayin sallah mutum zai addu'a ya iya daga hannu ya addu'a kamar yanda zai daga hannu in ba a sallah ba amma wasu da yawa sun ce kamar a mazhabin Imam Malik abinda yasa ba su tafi akan cewa daga hannun ba a gaba daya saboda tsoron wanda za su zarce fiye da yadda ake nema a ciki shi yasa tunda yake yana daga cikin asalan masabar Imam Malik abinda ake kira saddu zara'i duk wani waje da yake za a iya bada kofa ga wani ya banna to sai a toshi ko da abin yin sa daidai ne amma kuma wani in ya tashi sai ya yi azarbabi a ciki to sai a ce a bari a kyale ma to Abu Isa Tirmidhi yace Naji Muhammad Buhari Muhammad ibn Isma'il al-Buhari yana cewa a shubatu ya ruwaito hadisin nan daga Abdurrabi ibn Sa'id fi mawari'a ya kuskure a gurare dewa a ruwayar tasa yace an Anas ibn Abi Anas al-Hali Imran ibn Abi Anas ne ba Anas ibn Abi Anas ba yace kuma shi shubatu dai daga Abdullah ibn al-Haris hadisin nan ba hadisin Abdullah ibn al-Haris bane hadisin Abdullah ibn Nafi ibn al-Amyai ne a Arabi at ibn al-Haris daga Rabi'a ibn al-Haris shubatu yace a tasar ruwaya daga Abdullah ibn al-Haris daga Muttalib daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ba haka yake ba daga Rabi'a ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib ne wato shi Harisu din nan shine babban dan Abdul Muttalib shi bai riski musulunci ba Haris shine wani sayyidina Abdullah mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba a gidan to amma shi bai riski musulunci ba wannan Rabi'atu din yana cikin ƴaƴansa wato wanda kanana ne ba san da shi ya wafati yana da ƴaƴa da yawa kuma akwai Muttalib dan Abdul Manaf to shi ma yana da ɗa Harisu akwai Muttalib dan Abdul Manaf dan uwan Hashim kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi din ma dai yana da ɗa Harisu shi yasa a lokacin su biyun sukan dan rikice dan zaka ga an ce Haris ibn al-Muttalib za kuma kaga Haris ibn Abdul Muttalib to wani sai ya dauka ko duk guda ɗaya ne wanda ko ɗaya kaman matsayin uba yake ga ɗayan shi Haris ibn al-Muttalib da Abdul Muttalib kaman ƴaƴan ammomi ne iyayen su uban su ɗaya Muttalib da Hashim duk ƴaƴan Abdul Manaf ne shi Muttalib ya haifi Haris shi kuma Hisham ya haifi Abdul Muttalib to ya daga Farl ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Buhari yace hadisin Lais ibn Sa'd hadisi ne ingatacce yana nufin yafi inganci daga hadisin shubatu babin abin da yazo a cikin cewa ba a so mutum yana cikin sallah ya ringa sararraka yatsunsa ya sa wannan a jikin wannan ko ya dora wannan akan wannan haka karahiya ne wato wannan hadisin kenan a zahiri mufhabi ne tun da gashi sayyidul maqburi ya karbo shi ne an rajulin daga wani mutum ba faɗi kowa ya shi wannan mutumin ba aka ce shi kowa ya karba wajen Ka'ab ibn Ujrata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisin mufhami ne kenan wa mufhamun ma fihi rawin lam yusam shi yasa wannan mufhamul isnad ne ibhamin ya zo a cikin isnadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce za ta warwa a hadukum idan ɗanku yana zai alwala ko ya alwala zama ya tsaya ya kyautata alwalarsa sannan ya tafi ya fita yana mai nufin zuwa masallaci kada ya ringa sararraka tsakanin yatsunsa domin wannan tafiyar da yake ma a cikin sallah yake ana rubuta masa ladan kamar da a ce sallar yake ashe mutane da yawa tun daga alwala ko tun daga fitowa tafiya masallaci suke bata sallar su domin wanda ya tafi masallaci ya kamata ya san me yasa a gaba yi ladabi musamman wanda za shi dan yi sallah sallah kuma ta farilla to kamata ya zama tafiyar tasa yana tunanin me yasa a gaba gashi annabi na sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tafi masallaci kai ya ce zai tsaya sararraka yatsunsa domin duk tafiyar nan da yake yana cikin sallah ma'ana ana rubuta masa lada kamar da a ce yana sallah Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi nan na Ka'ab ibn Ujrata ba ɗaya ba daga malamai ya ruwaito shi daga Ibn Ajlan kamar hadisin Laysu kamar yadda Laysu ɗin nan ya ruwaito shi Shariku ya ruwaito daga Muhammad ibn Ajlan daga mahaifinsa daga Abi Huraira shi bai kai ga Ka'ab ibn Ujrata ba ya kai shi ne ga Abu Huraira wato ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan hadisin hadisin shariku ba hadisi ne wanda yake abin sani ba abin kiyayewa ba wato ya zamo kenan kamar shazi ne kenan to babin abin da ya zo a cikin cewa a tsawaye ta tsayuwa a cikin sallah ya Jabiru ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ayyukan sallah gaba daya wannan abu ne ya fi sai manzon Allah ya ce mutum ya dade a tsaye ka dade a tsaye ya fi komai a cikin sallah Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Abdullah ibn Hubshi da Anas ibn Malik Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin Jabir ibn Abdullah din nan da ya gabata hadisi ne kyakkyawa ingantacce Muslim da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad duk sun ruwaito shi an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba daga Jabir ibn Abdullah wannan yana nuna dai tsayuwar tsayuwa ya fi kenan yanda za mu ji nan gaba ko yanda mai muhtasar yake faɗa wahalil afralu a ɗulul ƙiyami aw sujud wanne ne abin da ya fi a sallah wasu malaman suka ce mutum ya dade yana tsaye saboda irin wannan hadisi kuma a tsayuwa mai ake karatun Qur'ani shine mafificin zancen da yake fitowa daga bawa shi yasa a samu bawa yana karatun Qur'ani ai mafificin hali ne a sujada cewa akai kan ai karatun Qur'ani nuhitu an aqra al-Qur'ana rak'an wa sajida wasu alawan ko suka ce a ai sujadar tafi saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidu mafi kusacin halin bawa daga ubangiji sanda yayin sujada idan bawa ya sujada yafi koyaushe zabowa kusa da Allah to yaushe ne yafi gabawa ba san da yafi kusa da Allah ba inda an ce a sujada ko yafi kusa ga Allah fiye da koyaushe ai ya zamo kenan shine kana shi yafi kenan to babu abin da yazo a cikin yawan ruku'u da yawan sujada da faralar haka faralar da take cikin yawaita ruku'un da yawaita sujada abu to ma'adanu ya ce na gamu da sauban bararren manzo sallallahu alaihi wasallam na ce da shi
dullani ala amalin
ka nuna min aiki da Allah zai amfane ni da shi in na tsayi a wanda Allah zai shigar da ni aljanna sababin sa sai wato saubanu ya shiru aka dade bai ce da ni komai ba sannan kuma daga baya dai ya waiwayo ni sai ya ce da ni inde kana son ka samu aikin da zai sa Allah ya shigar da kai aljanna da sababin sa to abinda zan fada ma na umarce ka kaje kai ta yawaita sujjada sau banu yace hakika ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani bawa da zai yi sujjada ko da sujjada ɗaya ce dan Allah illa rafa'ahu Allah bi hadha daraja sai Allah ya daga shi daraja da wannan sujjadar ya sare masa da zinubi da sababin wannan sujjadar madanu ibn adalhata yace na gamu da abad darda shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi irin tambayar da nayi wa saubanu sai shi din ma da yace ina umartaka da lazimtar sujjada hakika ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani bawa da zai tsaya sujjada sujjada daya dan Allah sai Allah ya daga shi da sababin wannan sujjada daraja ya sare masa da zinubi da sababin wannan sujjada madanu da hatal ya amuri wai qalu akan ce ibnu abi dalhata wato sukan ce madanu ibn dalhata su ma su ce madanu ibn abi dalhata
ala
abu satirmizi yace
wafil babi an abi hurairah
akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga abu huraira da abu umama da abi fadima
ala
abu satirmizi yace hadisin nan na saubanu da abi dardae a cikin yawaita ruku'u da sujjada hadisi ne kyakkyawa ingantacce hakika malamai sun yi sabanin fahimta a wannan babu wajen tsayuwa da sujjada a sallah wanne yafi kamata mutum ya fi ya dade a tsaye ko ko ya yi sujjada wasu malaman suka ce a tsawaita tsayuwa a sallah ya fi daga yawaita ruku'u da sujjada wasu malaman ko suka ce a tsaya a yawaita ruku'u da sujjada ya fi daga tsawaita tsayuwa Ahmad ibn Hanbali ya ce hakika an ruwaito hadisai guda biyu a wannan babin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya hadisin yana nuna cewa a daɗe a tsaye ya fi yawaita sujjada ɗayan ko yana nuna cewa sujjadar ta fi daga tsayuwar Imam Ahmad bai ce ga wanda shi ya zaɓa ba Isa ibn Rahawayhi ya ce
amma bin nahari,
amma inda rana ne mutum zai salla, to ya tsaya yawaita ruku'u da sujada yafi daga yawaita tsayuwa. Amma idan da dare ne mutum zai sallar nafila, to ya dade a tsaye yafi yawaita ruku'u ko sujada. Ya ce alai sai ko mutumin da yake a kullun abin da akwai abin da ya dauka zai karanta daga Qur'ani a cikin nafilfilin nasa, kamar shi ya dauka kullun zai raka izifi 10 ne. To yawaita ruku'u ko sujada a irin wannan yafi soyuwa zuwa gare ni, domin zai gama da wannan abin da ya dauka din kullun zai karanta daga Qur'ani, tare da haka kuma ya samu ribar yawaita ruku'u da sujada. Abu Isa Timzi ya ce dalilin da yasa Ishaq ya faɗi wannan magana, domin kama haka ne aka sifanta sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam da dare, aka sifanta cewa yana dadewa a tsaye. Kaga ko wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara, ya fara da bakara sai da ya kai karshe, ya zo ya fara da Ali Imran ya kaita, sai da ya fara nisa, sannan ya ruku'u ko amma da rana ba su fanta sallar manzon Allah ba, cewa yana dadewa a tsaye a ita kamar yadda aka sifanta ta da dare. Babu abin da ya zo a cikin cewa a kashe macijiyai da kunama ko da mutum yana sallah, kana sallah ka ga kunama musamman ta yi wajen ka iya kashe ta ko ka ga macije. Ya ce Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani, amara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a kashe bakake biyu, su ne macijiya da kunama ko da ana sallah. Su ne alhayyatu wal aqrabu, macijiya da kuma kunama. Ya ce Abu Isa Timzi ya ce akwai hadisi da aka rawaito a wannan babin daga Abdullahi ibn Abbas da Abi Rafi. Abu Isa Timzi ya ce hadisi nan na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ana aiki da wannan hadisin wajen wa'ansu daga cikin malamai, daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanansu. Akan haka Imam Ahmad yake cewa ya halatta mutum yana sallah ya kashe kunama ko ya kashe macija, sai a wa kashe su bai bata sallah ba. Haka ne Ishaq ibn Rahawayhi, haka kuma yake a masabanmu. A masabanmu ma haka ne. Amma wa'ansu a cikin malamai suka ce bai dace ba a ce za a tsaya kashe macijiya ko kunama a cikin sallah. Ibrahim ya ce kai ai ita sallah ta isa mai ɗauke hankalin bawa daga a ce ya tsaya kashe kunama ko macijiya, amma a ce dan ya tsaya kashe su a sallah ba laifi shi ne maganar da tafi inganci. Babu abin da ya zo game da sajada biyu da ake na rafkanuwa kafin a yi sallama. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin sallar azhar alhali bai zaman tsakiya ba, a maimakon da ya raka'a biyu ya zauna sai ya miƙe. Yayin da ya gama sallarsa sai ya sujada biyu, yana yin kabbara a kowace sujada alhali yana daga zaune, ya yi sujadun nan ne kafin ya sallama, sauran mamumai ma da suke tare da shi suka zo da su. An yi wannan sujadar ne ta rafkar ruwa a maimakon abin da aka mance na daga zama. Zaman tsakiya da ba a zo da shi ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce, akwai hadisi da aka ruwaito a wannan babin daga Abdulrahman ibn Auf. Cewa Abu Huraira da Abdullah ibn Sa'ib wanda yake makaranci, Abdullah ibn Sa'ib din nan yana cikin makaranta Qur'ani daga sahabbai, illa iyaka shi kira'a tasa bai karbe ta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ya karba ne daga sahabbai kamar irin su Ubay ibn Ka'ab. Sun kasance suna yin sujada rafkanuwa kafin sallama. Haka wasu malaman suka tafi cewa duk inda mutum ya yi rafkanuwa a sallah, inda aka ce sujada ne, to zai sujada kafin sallama. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi ne na Ibn Buhaynata, wato na sama ba wannan ba, shi wannan ba marfu'i ne ba, mawqufi ne, domin iyakarsa Abu Huraira da Abdullah ibn Sa'ib wanda dukkaninsu sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wama urifa lin nabil marfu wama li tabi'in huwa al maqdu wama arabta ila al ashabi min qawlin wa filin fawa mawqufun zukin. To amma wancan na saban shine marfu'i. Hadisi ne kyakkyawa ingatacce. Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin nan. Ana yin aiki da abinda wannan hadisin ya kunsa wajen wasu malamai. Akan haka Imam Shafi yake cewa duk sujada ta rafkanuwa qabla ake. Ba ba'adi. Yana ganin sujada rafkanuwa kullihi, dukkan rafkanuwar ko qabla salami, ayi kafin sallama. Yana cewa sujadar rafkanuwa ana yin ta tun kafin ayi sallama, shi ita ce magana da ta shafe wata magana daga yanda hadisai da yawa suka kawo. Akwai hadisai da suke nuna cewa ai Annabi ya yi sujada bayan sallama, amma Imam Shafi ya ce a wannan da farko ne, daga baya dai magana da ta tabbata shine cewa ayi sujada kafin ayi sallama. Yana aikata, yana ambatan cewa ƙarshen aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tafi bisa wannan tsarin na cewa duk sujada ta rafkanuwa ana yin ta ne qabli. Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi suka ce idan mutum ya miƙe a raka'a biyu a maimakon ya zauna ya tayya sai ya mance ya miƙe, to haƙiƙa shi zai yi sujadar rafkanuwa kafin ya sallama. Wato aiki da hadisin Ibn Buhayna. Abdullah ibn Buhaynata shine Abdullah ibn Malik dan Buhayna. Maliku shine ubansa. Buhaynata dunko da ake faɗa wani lokacin a ce Abdullah ibn Buhaynata uwarsa ce. Shi yasa idan za a rubuta sunansa tare da Buhaynata din sai a sa alif a jikin ibnu. Amma idan da Maliku ne ubansa namiji, wannan ba za a sa alifin ba, sai a ce Abdullahi ibn Maliki, ibnu din ba za a sa masa alifi ba. Yace haka Ishaq ibn Mansur ya bani labari daga Ali ibn Abdullah ibn al-Madini. Abu Isa Tirmidhi ya ce malamai fahimtar su ta saba game da sujadar rafkanuwa. Mata yasjuduhu man rajulu, yaushe ne mutum zai yi sujadar rafkanuwa? Wanda ya yi rafkanuwa a sallah, yaushe ne zai yi sujadar rafkanuwa? Qabla salami zai yi ne kafin ya yi sallama, au ba'dahu koko bayan ya yi sallama? Wa'ansu malamai suka ga cewa ya zo da su bayan sallama ko yaushe, ko rage waye ko ƙara waye. Akan wannan kaulin na cewa sujadar rafkanuwa ana yin ta ne ba addu'a kowane hali, a Sufyanu Sauri yake da shi da malaman Kufa, Abu Hanifa da almajiransa. shine malaman kufa. Wasu alaman suka ce zai zo da su kafin sallama. Wawa kaura aksar rifuka, wannan shine maganar da mafi yawan malamai suke kanta daga mutanen Madina. Kamar ya haifin Sa'id al-Ansari, malamin Imam Malik, wanda ya wafati 143. Da Rabi'atu Ra'ay, shi ma dai malamin Imam Malik ne. Da su da wuninsu. Akan wannan imamin Shafi'i yake cewa sujjadar rakaa'a a koyaushe ana yin ta kafin a sallama. Wasu malamai kuma suka ce, idan an samu dadi ne a sallah, to zai sujjada ba adi ne. Idan tawaya ce kuwa, to zai sujjada kabli ne. A kan wannan kaulin Imamu Malik yake. Imamu Ahmad ya ce, duk wani hadisi da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sujjada rakaa'a, za a yi amfani da kowanne daga ciki a inda aka ruwaito shi. Yana ganin shi Imamu Ahmad idan ya miƙe tsaye a raka'a biyu a maimakon ya zauna ya tai, ya sannan ya miƙe, to zai aiki ne kamar yadda ya zo a hadisi Ibnu Buhaynata, shi zai zo da sujjadar rakaa'a kafin sallama. Amma idan to shi zai zo da sujjadar rakaa'a bayan sallama. Idan ya sallama a raka'a biyu daga azhar wal asr da la'asar, to zai sai zo da su ne sujjadar rakaa'a bayan sallama. Kowanne dai a za a yi aiki da shi a yanda ya zo, in ji Imamu Ahmad. Sannan ya ce, amma duk wata rakaa'a da ba a sami magana a kanta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sujjada biyu da ake na rakaa'a a irin wannan ana yi ne tun kafin sallama. Isaku ibn Rahway ya faɗi maganar da ta yi daidai da ta Imamu Ahmad a dukkan wannan matsalolin. Sai dai Isaku ibn Rahway ya ce, duk wata rakaa'a da ba a ruwaito wata magana ba game da ita daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to idan rakaa'a nan daɗi ne a sallah, to zai sujjada rakaa'a bayan ya yi sallama. Idan ya zama tawaya ne kuwa ya rage ne a sallatasa, to zai zo da su ne sujjada rakaa'a kafin ya yi sallama. To babin abin da ya zo game da sujjadar rakaa'a cewa ana yi ne bayan sallama, ma akan yi magana ma kafin a sujjadar ta rakaa'a. Ya karbo daga Abdullahi bin Mas'udin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar azhar raka'a biyar. Aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ko an yi ƙari ne a sallah ko ko mantuwa kai? Sai ya zo da sujjada biyu bayan ya yi sallama. Abu Isa ya ce, wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujjada biyu na rakaa'a bayan ya yi ma magana, bayan da ya sallama ma sai da ya yi magana, sannan ya zo da sujjada a rakaa'a. Abu Isa Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin cewa ana yin sujjada rakaa'a bayan sallama, kuma a iya raba tsakanin sallah da ita da magana. Akwai hadisin da aka ruwaito daga Muawiya da Abdullahi bin Ja'far da Abi Huraira.
حدثنا أبو شيمو عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قباء بعد السلام.
شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يزور سجد ربكم وباين دي سلم. Wannan kuma haka mahujja ce ga Hanafiyawa. Hanafiyawa su sun tafi akan cewa duk wata sujada ta rafkanuwa bayan sallama ake yin ta. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ayyubu haƙiƙa Ayyubu ya rawaito hadisin nan da ba ɗaya ba daga Ibn Sirin. Hadisin da aka faɗa nan na Ibn Mas'ud a baya shine hadisi kyakkyawa ingantacce. Ana yin aiki da akan wannan magana da hadisin nan yazo da ita a wajen wa'ensu daga malamai. Wasu malaman suka ce duk wata rafkanuwa da mutum zai a sallah to zai sujjada ba'adi ne. Suka ce idan mutum ya mance ya sallah azhar raka'a biyar, sallar tasa ta yi, ba za a ce sallar ba ta yi ba don ya ƙara wannan raka'a ɗaya. Amma abinda ake nema da gare shi ya zo da sujjadar rafkanuwa. Ko da bai zauna ba a raka'a ta hudu. Akan wannan Imami Shafi'i yake da Imamu Ahmad da Isa ibn Rahawayhi. Wasu malaman suka ce idan mutum ya mance sallah raka'a biyar a azahar wadda take raka'a hudu ce kawai, alhali bai zauna ba a raka'a ta hudu gwargwadon yadda zai karanta tahiyya, to wanda duk ya haka sallar tasa ta ɓaci. Akan wannan magana Sufyanu Sauri yake da wasu malaman na Kufa. Shi kansa Sufyanu Sauri mutumin Kufa ne, to ba shi kadai ba, wasu malaman ma na Kufa ka ba, wato duk sun tafi akan wannan tsarin. To salam da sai ta shiga
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim.
To babu maja, wannan babi ne na abin da ya zo fitashahudi a game da yin tahiyya fi sajda ta yi sahawi a cikin sujjadar rafkanuwa.
عن أبي المحلبي
شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى دسو سير ربكنا سي سجدا غدابيو سننكما يساكي تهيا سننكما يسلم. Wato sujjadar ya yi ta kabli ne kenan. A nan ba faɗin rafkanuwar da ya wata iri ce ba, an ce dai ya yi rafkana, amma da ya rafkanan ya yi sujjadar rafkanuwa wadda take kabli ya sake ta yaye sallama. Abu Isa ce hadisin nan na Imran ibn Hussein hadisi ne kyakkyawa amma garibi kuma ingantacce. Zama wasa garibi bai kore zama wasa kyakkyawa ko ingantacce ba, hadisi yakan zama garibi amma kuma ingantacce idan zama wanda ya ruwaito shi amintacce ne. Ma'ana zama wa hadisi garibi shine ta fuskar mutum ɗaya ya zo. Muhammad ibn Sirin ya ruwaito daga Abil Muhallabi, wanda shi Abil Muhallabi dinnan ammin Abi Kilaba ne, ya ruwaito wani ba wannan hadisin kawai ba, ya ruwaito wani hadisin ma. A nan hadisin nan a gane hadisi ne wanda yake tabi'ai suka zo a jera a cikinsa. Ibn Sirin ne yana cikin manyan tabi'ai ma. tunda ya wafati hijira na da shekara 110 gashi kuma ya karba daga wani tabi'in shine Halid al-Hazza'i shi ma ya karba wajen wani tabi'in shine Abi Kilaba shi ma ya karba wajen wani tabi'in shine Abil Muhallabi
no
shi yasa tabi'an da suka zo a hadisin nan sun kai har guda hudu
no
wannan ne yasa malamai suke cewa in an ga hadisi daga tabi'i ya zarce kai tsaye ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to ba lalle ya zama a ce za a karba ba dan wasu malaman kamar malaman hadisi kamar masabar Imam Shafi hadisin da yake daga tabi'i ya zarce kai tsaye ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hujja bane a wajensu amma masabar Imam Abu Hanifa da masabar Imam Malik da masaba da zancen da yafi karfi a masabar Imam Ahmad hadisi mursali hujja ne abinda yasa wanda suka ce ba hujja bane suka ce ba hujja ba saboda ba lalle shi tabi'in ya zama ya karba wajen sahabi ba tayi ya zama ya karba wajen wani tabi'i shi ma din kuma ya zama ya karba wajen wani tabi'in na akwai hadisin da aka samu fiye da wannan ma anan tabi'an hudu ne kawai to amma akwai hadisin da aka samu tabi'ai har bakwai a hadisi daya wannan ya karba wajen wannan wannan ya karba wajen wannan na ƙarshen shine wanda yake ya karba wajen sahabi
no
to su ko tabi'ai an ba su shaida amma kuma matsayin su bai kai matsayin sahabbai ba
no.
Sahabban Annabi Allah ya ƙara da gare su gaba ɗaya sune aka ce dukkanin su amintattu ne
no
ba wani a cikin sahabbai da zaka ce wani ba adali bane in dai sahabban Annabi ne to adali ne
no
kowaye shi yasa dan ba san waye sahabin da ya ruwaito hadisi ba wannan bai kwara hadisin da komai ba amma ta